الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبسينا ثورك عز الشيبة فقولي إلى الدعاء قال النبي باتر ملد وانا آيي عز الشيب وانا يتبع من فائد الجيمة سيوى a cikin waɗannan mintoci masu albarka Allah ya saka masa da alkhairi. Ina jin abu uku zan kalla a game da wannan mawdu'i da ma da ya gabatar mana da bayani a kansa. Abu na farko shi ne ita shi'a sunayenta a kan yaudarin mutane da su musamman harka ta social media. To mu sani duk sunayenta ba da ya faɗa mana shi'al isna ashariya, shi'al imamiyya, al isna ashariya, wannan sunansu ne. Wannan kuma sunan shi ne sunan da malaman zamani suka fi amfani da shi a yanzu. Da yawa ahli sunna da suka ke rubutu a kan yan shi'a a wannan zamanin, to da wannan sunan suka fi ambata su. Na biyu su ne Ar-Rawafid, kamar yadda Malam ya faɗa mana, wanda wannan sunan nasu na Ar-Rawafid shi ma yana da asali. To shi ma sunansu. Na uku shi ne sunan nasu kamar ne wanda ake cewa Shia. Sannan na hudu wanda aka fi yaudarar mutane da shi shi ne Shi'ar Ja'fariyya, sai su ce maka Al-Mazhabul Ja'fari. Idan suka tashi sai su ci ayyukan kamar mazhabar fiqhu ce da mazhabar malikiyya da mazhabar hanafiyya da mazhabar shafi'iyya da mazhabar hanabila, sai su da ka suma ne shi ma aqida, sunan su ne na aqida su a shi'atul ja'fariyya, ba kawai matsayin mazhaba bace ta fiqhu abu kaza farilla ne abu kaza mustahabbi ne, wane yana ganin abu kaza wajibi ne, wane yana ganin abu kaza sunna ne, ba shi bane a waɗannan aqida. Abu na farko ce. Abu na biyu ɗan uwa shi ne mu sani cewa malamanmu na aqida sun kasa abin da ake cewa al-firq, wato ƙungiyoyi na ɓata, al-firqud dalla, zuwa ga wasu sabubba da suka samar da su. Allah akalli akwai guda biyu masu faɗi, akwai al-firqu siyasiyya, akwai al-firqu al-aqdiyyah al-mahdha. To shi'a ta fada ne ga kashin al-firqu siyasiyya, domin asalin abin da ya samar da shi'anci shi ne siyasa, harka ce ta matsalar shugabanci ita ce ta samar. Daga baya abin ya juye ya koma ya zama aqida, wani abu da ake kudirtawa, ake ganin wanda bai bi wannan abun ba, ba kan daidai yake ba, kila da zai mutu wuta zai shiga. To wannan shi ma musan wannan yana da muhimmanci. Abu na uku na ƙarshe shi ne menene yake yaɗa shi'a a tsakanin al'umma. Malam ya faɗa mana hanyar da za mu gumi yaƙi wannan mummunan aqida a tsakaninmu, ko me yake samar da ita, waɗanne hanyoyi 'yan shi'a suke amfani da su domin yaɗa aqidarsu. Abu na farko tun a tarihi shi ne intihazu tursil waqaya, shi ne shin gajiyar amfani da wasu ababe da suka faru. Daga cikin abin da ya samar da shi'a kuma ya haɓaka ta a farkon faruwarta, akwai kashe Sayyiduna Al-Husayn radiyallahu anhu da aka yi, wanda wannan tarihi ne mai tsawo kuma mai cin gashin kansa da malamai suke bayani a kansa. To 'yan shi'a sun yi amfani da wannan dama domin yaɗa aqidarsu da kuma faɗaɗa ta. Dama ta kafu kafin wannan lokacin, ko kuma an kyankyashe ta kafin wannan lokacin. To amma lokacin da aka kashe Sayyidina Al-Husayn radiyallahu anhu a shekara ta 61 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi amfani da wannan damar wajen ribatar mutane da kuma jawo su su shigar da su wannan mummunan aqidar ta hanyar nuna musu dama an gina aqida akan cewa ana son ahlul bait ne ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi amfani da wannan damar cewa gashi kun gani jikokin waɗanda ko ƴaƴan waɗanda muke cewa sun hana baban shi ya zama khalifa to yanzu kuma gashi sun zo sun kashe ɗansa suka juya tarihi wannan hanya ce mai girma da suke amfani da ita a wajen yaɗa aqidar su da kuma faɗaɗa ta abu na biyu shine yin amfani da siyasa kamar yadda dama asali aqidar abin da ya samar da ita shine siyasa to haka suke amfani da harka ta siyasa in an ce siyasa da ma'anarta wacce take mai fadi da kuma ma'anar siyasa wacce take kuntatacciyar ma'ana suna amfani da wannan dama malai ya bamu tarihi yadda lokacin da aka kafa daular Iran ad-daulatu as-safawiyya ta Iran wadda ayatullah al-Khomeini ya kafa ta a 1979 sun yi amfani an shi'a sun yi amfani da wannan dama wanda baka zata za a kwashe kafa shi ba a wancan lokacin to an kwashe kafa shi a wannan lokacin an samu malamai waɗanda malamai ne na ahlus sunna amma sun shiga taya wannan daular murna cewa gashi an kafa daula ta musulunci mun ta karanta littafin wasu malamanmu na musulunci a wannan lokacin za ka ga sun taya ayatullahi al-Khomeini da ƴan Iran murna to sun yi amfani da wannan damar wajen yaɗa aqidarsu daga cikin hanyar da suke amfani da ita wajen yaɗa aqidarsu akwai farmata abu zai faru kamar yadda Bahaushe yake cewa doki mai baki ya fi gudu yanzu ka ɗauki wannan rigimar da ake yi tsakanin Iran da Isra'ila ina jin mutanen da suka halaka aka kwashe ƙafarsu aka sa su cikin shi'anci ba tare da sun sani ba sakamakon wannan rigimar da ke faruwa tsakanin Iran da Isra'ila to ba su da iyaka za ka ga malami na ahlus sunna ya zo yana kumfan baki yana cewa mu muna addu'a Allah ya taimaki Iran kuma yana ganin wanda ya ce ka ai haka ba kan daidai yake ba bai ma fahimci addini ba kai faɗa ma yake yi da addini wanda da Iran da Isra'ila menene bambancinsu a suna da munafiki da kafiri ne bambancinsu Iran ba musulunci take goyon baya ba musulunci take wa aiki ba wannan sanannen abu ne a fili cutar da musulunci daga kafuwar Iran 1979 zuwa yau in aka ce ka yi lissafin irin cutar da musulunci da suka yi da ta da rigingimu da ta da fitinu ba za ka iya kirgawa ba ƙasashen da suka durƙusar suka haifar da fitinu a ciki abin da ya shafi yin ƙasar Lebanon ƙasa ce ta ahlus sunna ƙasar Lebanon domin biladun Sham ƙasar Lebanon ɗaya daga cikin biladun Sham ƙasa ce mai albarka tana cikin al'abdul muqaddasa tana cikin abdul anbiya tana cikin abdul mahshar amma haka suka ƙirƙiri shi'anci aka kafa ƙungiya mai ƙarfi ta shi'anci ta Hizbullah wadda babban sakataren ta aka kashe shi a shekarun baya nan ba da daɗewa ba Hassan Nasrullah suka zama sun fi ƙarfin gwamnati mutanen Lebanon kana iya cewa kashi 80 cikin 100 ahlus sunna ne gwamnati ahlus sunna ne sai kuma kiristoci da ba a rasa ba to amma waɗannan tsirarin ƴan shi'a yadda Iran ta ƙarfafe su ta ba su dukiya ta ba su makamai sai da suka koma prime minister tsoronsu yake ji sai abinda suka ga dama gwamnati za ta kafa doka su ce a ka ai gwamnati ta ce ga abin da za a yi su ce su ba shi za a yi ba kuma nasu za a Lebanon bannar da Iran ta yi a Iraki ƙarama ce kashe Saddam Hussein ba kashe Saddam Hussein kawai ba rusa ƙasar da ba Amerika dama ta zo ta shiga ƙasar Iraki ce banna banna da ta'addanci mummuna Amerika ba ta iya shiga Iraki ba sai da Iran ta ba ta dama Iraki ka gurgusa ka tafi Syria a lokacin da aka fara tauratun Rabi'u al-Arabi zanga-zangar da aka fara a ƙasashen Larabawa suka goyi bayan Bashar al-Assad ya riƙa kashe mutane kisan da a wannan yankin da ba a taɓa yin irinsa ba wanda wannan abin da ya faru ya sa wasu daga cikin malamai waɗanda suke goyin bayan Iran Allah ya faɗa kar da su suka tuba waɗanda suke ganin akwai yiwuwar a samu abin da suke ce mishi at-taqarub bainal madahib al-islamiyya suka fahimci cewa wannan da'awar ta su ba daidai ba ce cewa za a iya samun kusanci a haɗa kai a tsakanin 'yan shi'a da ahlus sunna suka tabbatar da haka ba za ta yi Syria duk waɗannan misalai yin amfani da irin wannan damar ta yaɗa aqidarsu daga cikin abin da suke akwai juya haqa'iq tahriful haqa'iq ga abin da ke faruwa amma sai su juya shi su jirkita shi yanzu musulmi ne yazo ya faɗa maka za ka same shi ahlus sunna an wanke kwakwalwar shi ba abin da yake sai dai ya zagi Saudi Arabia bai ganin alherin Saudi Arabia ko kwara ɗaya akwai ahlus sunna ne cewa shi ahlus sunna ya ce da za su samu dama da jan ɗauke maka da an ɗauke Ka'aba da masallacin mazan sama a kai Iran su za su fi iya riƙe su ko suna amfani da wannan damar musayin daga cikin damar da suke amfani da ita wajen halakar da mutane akwai nuna wa mutane cewa za su fitar da su daga ƙangin zalunci irin siyasar da suke amfani da ita a Najeriya ƙauyuka da yawa da kake jin an yi Malam ya faɗa mana inda shi'a ta shiga irin wannan aka yi rashin sa'a ana samun kurakurai daga wasu dagattai ko hakimai ko sarakuna na zalunci to sai su yi amfani da wannan damar an kwace wani gona su za su je su ce a dawo mishi da gonar shi sai har gagi suka koma suna gwamnati a cikin gwamnati wannan ya shigar da mutane da yawa cikin shi'a ƴan ƙauye da yawa da mu muka gansu suke shigowa garin Zaria in ana fira da su za ka ji suna baka labarin irin waɗannan labarin sun yi amfani da wannan damar musayin daga cikin damammakin da suke yin amfani da su wajen ɓatar da al'umma akwai shiga rayuwar mutane social life ta mutane zama suna ba da social care ba da gudunmuwa da tallafi a ba mata tallafi da sauransu daga cikin abin da aka fahimta a baya-baya akwai ba da scholarship da ɗaukar nauyin mutane a fitar da su waje ina jin ɗazu-ɗazun da nake gani na wasu hotuna an nannaɗa wasu raunina a Iraki domin yanzu ƙasashen nasu sun zama biyu manya-manya waɗanda kusan shi'a yanzu tana da ƙasashe guda uku a duniya ta so a ce ta samu ƙasa ta huɗu ita ce Syria ga ƙasar Iran ga ƙasar Iraki ga ƙasar Lebanon to sun so su samu ƙasar Syria sannan sun so su samu ƙasar Bahrain shi yasa lokacin da aka fara zanga-zangar ƙasashen Larabawa suka yi sauri suka fara goyon bayan Bahrain talakawan Bahrain sannan kuma suna goyon bayan Bashar al-Assad a Bahrain suna goyon bayan talakawa cewa su yi bori ga gwamnati da masarauta a Syria suna kashe talakawan da suke yi wa shugaba Bashar al-Assad zanga-zanga. Haji, saboda Bashar al-Assad Nasir, Bashar al-Assad Nasir, su kuma shugabannin Bahrain ba nasu bane. Wannan suna amfani da wannan damar sosai, daukan nauyin mutane, tura su je su yi karatu kasashen waje. Kuma akwai wannan kalubalen da a 'yan shekarun nan sun fara dawowa, an fara ganin sakamakon tura sun da aka yi wa iyazu billah. Ku dole mu kula da waɗannan abubuwan ƴan uwa. Malla ya faɗa mana hanyoyi masu muhimmanci da za mu yi huko da su domin kare masu tasowa yara daga ciki. Akwai fitowa ƙanana a karantar da mu san sharrin da ke cikin waɗannan abubuwan, a daina ɓoye-ɓoye. Domin na san lokacin da aka yi waɗannan abubuwan a Zaria suka tsananta, haka aka riƙa wa'azi bayan malaman da malam ya lissafa waɗanda suka riƙa bayani kan shi'a ba tare da tsoro, ba tare da ɓoye-ɓoye ba. Akwai Malam Hassan Idris, wanda ake ce mishi Malam Hassan Farba, Allah ya gafarta masa, ya ba da gudunmuwa. Kusan ana cewa a lokacin Azariya, ana faɗa mana, ana cewa babu wani malami da ya tara malittafan 'yan shi'a kamar sa. Malam Hassan Farba gungu, ƙwarai da gaske. To ya ba da gudunmuwa sosai. Akwai sinin injiniya Idris Salim, sun ba da gudunmuwa sosai a wajen yaƙar shi'a a Azariya, da kuma yi wa mutane bayani da karantar da su daidai gwagwadon abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya sanar da su. To kada a yi wasa da wannan irin waɗannan damammakin na karantarwa da wa'azu za a yi ta yi bayan ɗaliban ilimi kuma da ake gina su, ake musu karatu. Sannan kuma mu zama masu taimakon junanmu, masu ɗaukan nauyin masu rauni. Yau da awa daga cikin abin da ke yaɗa ta, akwai ta goma shi, akwai sa hannu a rayuwar wanda kake wadawa. Wannan kuma dama tsohon abu ne, mun sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da kyautarsa da baiwarsa da sakin hannunsa da alkhairinsa sun yi tasiri wajen shiga wasu musulunci. Mun san ba ƙauye da ya ce ya ƙauni aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra. Shi kai jama'a duk je ku musulunta. Muhammadu kyauta yake, kyautan wanda baya tsoron talauci. An ba shi raƙuma sun kai ɗaya, aka gigita shi. To da kai koma ya ce jama'a shi duk su zo su musulunta. To wannan yana da tasiri sosai. Masu dukiyarmu suna da gudunmuwa da za su bada mai girma a gaba da wannan. Yanzu a cikin abin da na san, wani lokaci an taɓa yin wani conference a Zaria a kan wannan dai matsalar ta shi'a. Daga cikin tattaunawar da aka riƙa yi, aka fitar da kuma communique, ya za a yi a samar da wani library, ba wai ya zama individual library ba, ya zama general library. Ba gwamnati za ta yi ba, ya zama public, general ne na mutane za su yi, yadda za a samar da littafin shi'a da za a karanta. Yanzu wani malamin sunna za ka same shi, za a faɗo wani littafin shi'a, bai ma taɓa ganin shi ba. So da littafin suna da tsada, bayan tsada wasu littafin ma suna da dokoki, ba kowa ake yadda a siyarwa ba. Yanzu ka ga wannan akwai neman masu dukiya su sa hannu a ciki. Shi yasa masu dukiyarmu in sun gane ba abin da za su yi wa kansu shin su samu albarkar rayuwa ta duniya, kuma bayan sun mutu Allah ya sa wa zuriyarsu albarka fiye da su taimaki da'awa. Wallahi su sa dukiyarsu a cikin da'awa, alkhairin kenan. Ɗaukan nauyin mutane, kula da su, ɗaukan nauyin ɗalibai wanda za su je su yi karatu. Yanzu mun sani irin gudunmuwar da a Najeriya, matakin Najeriya, mutanen da suka je Saudi Arabia suka je suka yi karatu, suka da suke badawa a wajen yaƙar irin waɗanda har gidan talabijin suke ci. Asalin gidan TV, gidan talabijin na Wisal Hausa TV kan yaƙar shi'a aka kafa shi,
babban manufar kafa shi ke.
Kaga da talauci aka yi ko da ruwa, kaga da dukiya aka yi da kyauta da badawa da baiwa. So da kafai wannan, ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan al'ummar daga fitinu, irin waɗannan fitinu da suke ta bayyana, musamman na ƙarshe shi ne a faɗakar da mu a yi amfani da wannan damar da Allah ya ba mu ta social media. Wallahi akwai aƙidun da da ba a san da su ba a ƙasar nan, wasu ba su san. Yanzu dan ana bayanin tafsiri, ai wani sai dai a ba shi labarin cewa an yi wani Muhammadu Marwa wai mai tafsiri a Kano da aka yi ta a ƙasar, duk an manta da shi, an manta da wani da ake faɗin shi a Kaduna wai ɗan gungu. To amma ne ban kaɗo su ya dawo da su. Wannan harkar ta social media, daga cikin matsalolin social media da na sha faɗa, ɗaukaka ƙaskantattu da bayyana walakantattu da suranta ƙazamai a suran masu tsafta. Shi ya sa malamai na karanta wani abu na Sheikh Fawzan hafizahullah, muftin Saudi Arabia na yanzu, yake cewa wajibi ne masu da'awa ta gaskiya su yi ƙoƙari su cika waɗannan kafafa, a cika su. In ba haka ba za a ba wa maɓannata su ta amfani da shi. To wannan social media ita ce ta bankaɗo su, ta dawo da wasu abubuwa. Yanzu da malamin yake ba mu labari, da ba mutum haka hatta a zazzaki lokacin aka ce masa ɗan shi'a, mun san lokacin da wayenmu da yake tashi ba ɗan shi'a ba, da wayenmu yake musu cewa shi na ci ba ɗan shi'a ba ne, in an ce shi ɗan shi'a ne su ba ɗan shi'a ba ne. Wanda ya fara bayyana shi'a a cikin mabiyansa shi ne na Kaduna wanda ya mutu, Hamza Lawal, ai ya tuƙa shi, da mun san lokacin da yake tuƙa shi a mota. To shi ya fara cewa shi dan shi'a ne. Shi kuma dama Sale da Malam ya fi ambata Sale Sani Zaria, shi bai taɓa zama a ƙarƙashin azuzzaki ba. Na karanta wani littafinsa tun ina secondary ina jin JSS, shi'a da aƙidojinta. Saboda shi bai taɓa zama dama a ƙarƙashin azuzzaki ba. Amma Sale ya zo abin nan, Hamza ya zo na ƙarƙashin, Hamza Bajo kuwa ya zo na ƙarƙashin azuzzaki, ya tuƙa shi a mota da an sai. Amma shi a zazzakin cewa an ce masa ɗan shi'a a lokacin da shi da almajiransa cewa suke su ba ɗan shi'a ba ne, sai daga baya-baya ne da abin ya fito fili. Wannan dai taƙiyar da malamai mana bayani a kanta, daga baya da suka ga sun yi ƙarfi yanzu ba sa jin tsoron kowa, shi ne sai suka bayyana. Saboda social media tana da tasiri, abin da muka fahimta muka karanta na daidai ni an yaɗa a cikin mutane. Wani malami ya yi wannan, yanzu yin wannan wa'azin da aka yi, ka yaɗa ka tura wa wasu waɗanda ba su san abin da ake nufi da wannan abin ba, a tura musu. ‘Yan bokonmu an yaudare su da irin waɗannan abubuwan da yawa. Yanzu a yin wannan rikicin na Iran da Iraki da Isra’ila, ‘yan boko da yawa an kwashe ƙafarsu. Allah shi kyauta, Allah ya shirye mu, Allah ya tsare zuriyarmu daga miyagun akeyi, kuma Allah ya tabbatar da mu akan daidai, Allah ya kare mu, ƙasarmu kuma Allah ya ci gaba da kare ta, domin duk inda shi'a ta shiga ba a zaman lafiya ‘yan uwa. Wannan ita ce ƙa'ida, duk inda shi'a ta tafi za a zauna lafiya, sai dai Allah shi kyauta. Shi'a ba ta taɓa shiga wata ƙasa, ƙasa ta ci gaba da zaman lafiya. Ka je ka bi tayi. Allah ya tsare ƙasarmu daga miyagun aƙidu da bala'o'i da kashe-kashe da sace-sacen mutane. Allah ka kawo mana mafita, Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan fitinu da muke ganinsu, abinda ba mu zata za su faru a ƙasarmu ba. Allah shi kyauta. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.